Za mu fara ne da jamhuriyar Nijar, inda a yau Alhamis aka yi jana'izar tsohon shugaban kasa Tanji Muhammadu a fadar shugaban kasar, inda ɗaruruwan mutane suka hallara domin yi masa ban kwanan ƙarshe kafin a isa da gawarsa a garinsa na haihuwa, wato Maina Sorowa da ke jihar Difa, inda za a yi masa sutura. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Mamuni Barma ya samu halartar jana'izar, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Kenan a farfajiyar fadar shugaban kasar Nijar, inda aka ajiye gawar tsohon shugaban kasa Tanji Muhammadu, hukumomin koli da iyalai da dangi da aminan mamacin sun hallara domin yi masa bankwanan ƙarshe. Bayan jawabin ban girman da tsohon firaminista Mamman Umaru ya gabatar, shugaba Isu Muhammadu ya rusuna a gaban gawar Tanji Muhammadu da nufin girmamawa, kafin daga bisani ya isar da gaisuwar ta'aziyya ga iyalan mamacin. Manyan jami'an kolin kasar Nijar na jiya da na yau sun halarci wannan taro da ya hada jana'iza da bukin karramawa. Tsohon shugaban kasa Muhammad Usman, wanda ya shugabanci majalisar dokokin kasa a tsawon shekaru goma na mulkin Tanja, ya bayyana juyayi akan wannan rashi.
Wannan rasuwa ta Tanja lalle babban rashi ne ga wannan kasa tamu, saboda dai lalle president Tanja dan kasar Niger ne wanda ya bada duk abin da zai iya badawa ga wannan kasa, ga al'ummar ta. Ya yi bakin nashi kokari, sai dai mu ce kullum Allah ya ji kanshi, Allah ya mishi gafara, Allah ya ramshe shi, Allah ya ba shi gidan aljanna. Jama'a Nijar gaba daya da iyalinsa da dukkan kowa da kowa, Allah ya ba mu hakuri, Allah ya sa ya huta.
Shi ma shugaban jam'iyyar PNDS tarayya Bazoum Mohamed, da ke sahun 'yan siyasar da suka je yi wa marigayi Tanji Muhammadu bankwana, ya jinjinawa kamulin da yinsa.
Ya rike kasa da mutunci, akwai kalubalen da ya fuskanta, kuma alhamdulillah ya tunkare su cikin ɗaya wuce, kuma kasanmu lalle bata koma baya ba. Akasin haka ya rike ta cikin mutunci, wannan kuma ba za mu manta da shi ba, kuma shi ne a Niger za su rike yau a tunanin da abin da ya yi.
Kulawar da tsohon shugaban kasar ta Niger ya baiwa jama'ar karkara tun yana soja har izuwa lokacin da ya ajiye kakinsa domin shiga harkokin siyasa, sun kara masa kima da farin jini a idan 'yan kasa, in ji wani daɗaɗɗen abokin tafiyarsa Ali Sabo kusa a jam'iyyar MNSD Nasara, wacce ta ɗora Tanja akan karagar mulki.
Cikin jam'iyyar nan ina tare shi dare da rana, mun bi garuruka, mun je ƙasashen waje, muna tare tahiya dubu, kuka dubu ya saurara, kan mu tashi daga gari ko daga birni, abin nan sai na ji an ce ya gyaru. Na ce to muna da sa'a gobe wanga mutane ya samu ikon kasar ga har Allah ya so ya samu ikon kasar nan.
Tsohon firaminista Mamman Umaru da ke magana cikin hawaye saboda yadda wannan mutuwa ta girgiza shi, ya ce rasuwar baba Tanja ba wai iyalansa kawai ta mayar marayu ba, 'yan kasa baki ɗaya ne suka fada cikin halin mareji saboda yadda ya sadaukar da rayuwarsa wajen ganin kasa ta ci gaba.
Sai Allah ta fami inconsolable des épouses Hajji Alaraba, Hajji Alfati, privé de ton affection des enfants Mariama Tahdidullah.
Daga bisani an nufi garin Maine Sorowa da ke jihar Difa da gawar marigayi Tanji Muhammadu, inda za a yi masa sutura kamar yadda ya bada umarni a lokacin da yake raye. Kaunar da jama'ar Nijar ke yi wa wannan bawan Allah ya sa wasu mazaunan birnin Yamai ya jerawa bakin hanyar da ke zuwa filin jirgin sama domin yi masa bankwanan ƙarshe. Shugaba Tanji Muhammadu, mai shekaru 82 a duniya, ya rasu ne a ranar Talata 24 ga watan Nuwamba a babbar asibitin Yamai. Suleiman Mamuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Kuma da la'a gaida Sule, yanzu kuma ga labaran duniya a karo na biyu.
Amurka ta samu alƙalamin mafiya muni a rana guda na waɗanda ƙwayar cutar coronavirus ta harba tun bayan adadin da ta gani a watan Mayu, inda a ranar Laraba kaɗai ta samu kusan mutum 200,000 da cutar ta kama, adadi mafi muni da ƙasa ta fuskanta tun bayan ɓarkewar annobar. Zuwa ranar Larabar fiye da mutum 89 ne aka kwantar a asibiti, adadin da yasa aka shiga fargabar samun yaduwar cutar, yanda ake bikin cika-ciki na Thanksgiving a yau Alhamis, inda jama'a za su yi tafiye-tafiye domin haduwa da 'yan uwa da abokan arziki. Jami'ai a jihohi da yawa sun sanya takunkumi don rage yaduwar cutar, ko da yake kotun koli ta Amurka ta ba da umarni na dan lokaci don hana jihar New York tilasta aiwatar da wani shiri na takaita adadin mutane da za su shiga wuraren ibada a yankunan da cutar ta yi tsanani. Alkalan kotu biyar ne suka goyi bayan karar da majami'un Roman Katolika da wasu wuraren ibadar Yahudawa biyu suka shigar, wacce ke kalubalantar da wannan mataki da gwamnan Andrew Cuomo ya dauka, yayin da hudu kuma suka nuna adawa da kuri'ar da aka kada. Prime Minister Sudan na karshe da aka zaba bisa tsarin mulkin jamhuriya, Sadiq Al-Mahdi, ya rasu yana da shekara 84. Jam'iyyarsa ta umma ta ƙasa ta fitar da sanarwar a ranar Alhamis, inda ta bayyana cewa Al-Mahdi ya rasu ne sanadiyar kamuwa da ya yi da cutar coronavirus na makonni uku bayan aka fitar da shi asibiti a haɗaɗɗiyar daular Larabawa. A watan da ya gabata, gwajin da aka yi masa ya nuna cewa ya kamu da cutar ta coronavirus. An haɓar da Mahdi ne a wa'adinsa na biyu a lokacin yana Prime Minister biyu, bayan juyin mulkin soja da aka yi a shekarar 1989, wanda ya share fage ga tsohon shugaban ƙasar Umar al-Bashir da ya kwace mulki. Al-Bashir ya rike mulki na tsawon shekara 30 kafin shi ma aka hanbar da gwamnatinsa a bara. A duk tsawon canjin shugabancin Sudan, Al-Mahdi ya kasance mai tasiri. Cikin sanarwarta, jam'iyyar Umma Party ta ce da safiyar gobe Juma'a za ta yi jana'izar Mahdi a garin Udurman na Sudan. Afirka ta Kudu na gudanar da zaman makoki na kwanaki biyar don tunawa da waɗanda suka mutu sakamakon cin zarafi da ya shafi jinsi da kuma coronavirus. Zaman makokin ya fara ne a ranar Laraba, wanda aka ware domin tunawa da yaƙi da ake yi da cin zarafin mata a duniya, da kuma kwanaki 16 na gwagwarmaya da cin zarafin jinsi. Haka zalika, ƙasar ta Afirka ta Kudu tana cikin wani mawuyacin hali na ɓarkewar cutar coronavirus, wacce ta kashe 'yan ƙasar fiye da mutum 21,000.
Fadala gaida Hadiza Kyari. Yayin da aka gudanar da bukukuwan ranar yaƙi da cin zarafin jinsi a duk faɗin duniya, musamman ta fuskar abin da ya shafi wa mata fyaɗe, jami'an kare haƙƙin bil'adama sun koka da yadda ake samun tafiyar hawainiya wajen yanke hukunci ga waɗanda ake tuhuma da aikata laifukan fyaɗe. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da ministan da ke kula da al'amuran mata a Najeriya ta yi kira ga Majalisar Dokokin Jihar Sokoto da ta amince da dokar kare haƙƙin yara, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Muhammad Nasir ya aiko mana daga birnin Nashihu.
In ni tsoron wayannan abin ina jin bakin ciki, don akan haka nan ma kullum innata in ta tuno da wannan abu hawan jininta yana tashi akan nasa ta cikin mugun yanayi, kuma ina fatar Allah ya sa ta yafe min.
Wannan wata yarinya ce matashiya a Sokoto wadda ta taba fadawa tarkon masu cin zarafin mata ta hanyar fyaɗe, wadda har yanzu kimanin shekara ɗaya da aukuwar lamarin, amma tana jaraɗaɗi halin da ta shiga. Irin waɗannan matsalolin, a cewar jami'an kula da kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa mai kula da Sokoto Halilu Tambari Ahmad, suna faruwa saboda watakila fatara ko kuma rashin wayar da kan jama'a, waɗanda wani lokaci idan an je nema musu haƙƙinsu abin ya riga tafiyar hanwainiya, musamman a wuraren shari'a.
Yana cikin abin da mun ka ce ana delaying na yin waɗannan hukunce-hukuncen, shi babban matsalar da muke samu, wanda insha Allah mun tattauna da shi Chief George da mi muna akan waɗannan problems din. Za a ga case inda ya kamata shiga ɗaya biyu an ƙare shi, sai a ga ya yi wajen shekara ana yi ne, har victim in ya gaji dami-dami da sauransu. Abinda kai ka san an yi abun an tabbatar da mi, amma a yanke hukuncin ina.
Bisa ga damuwa da halin da irin waɗannan mutanen suka samu kansu, yasa matar gwamnan jihar Sokoto Maria Aminu Waziri Tambol, lokacin da take kaddamar da shirin yekuwa akan hana cin zarafin jinsi ta hanyar gidauniyarta, ta samar da tallafin kuɗi ga waɗanda suka fuskanci irin waɗannan matsalolin don su sauƙaƙa musu halin rayuwa da kuma ba su damar su masana'o'i domin kyautata rayukansu a nan gaba. Mariya ta ce haka ma za a ci gaba da bibiyar waɗannan mutanen da suka samu wannan matsalar don tabbatar da cewa sun ci gaba da zama a cikin al'umma ba tare da ana nuna musu kyama ko kuma tsangwama ba. To ko me waɗannan suka samu wannan tallafin za su ci?
Awawa Aliyu Garanga. Ubangiji Allah ya saka da alheri, Allah shi ƙara ɗaukaka su.
Mun gode kuma muna ƙara godiya.
Duk akan wannan batun, ministan lamuran mata ta Najeriya, Falling Talent, ta zo a Sokoto inda ta gana da kungiyoyi da hukumomi daban-daban har ma ta je majalisar dokoki ta jihar Sokoto.
Muna roƙon House a yi passing Child's Rights Act da VAP Act. In Sokoto ta kasance a cikin state wanda ta domesticate Child's Rights Act da VAP Act. Kuma sa samu maza da mata su taso su zama champions su yaki masu fyaɗe.
Lamarin fyaɗe ko cin zarafin bil'adama abu ne da ke ci gaba da aukuwa a yankuna daban-daban a Najeriya, duk da kokarin da hukumomi da kungiyoyi ke yi na ganin cewa an shawo kan wannan matsalar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashanmu ta VOA Africa akan mita 101.5. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Aisha ta sula da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Barkanku da jimirin sauraron mu. A cikin wannan shirin, za mu yi kokarin amsa tambayoyin masu sauraro ne game da zazzabin lasa. Me ke kawo zazzabin lasa? Alamomin cutar da kuma uwa uba. Menene rigakafin? Don amsa waɗannan tambayoyi, wakiliyar mu Hawwa Umar ta zanta da Dr. Lawal Isa Tahir, ƙwararren likitan yara da ke Abuja. Sai ku matso kusa ku ji amsar tambayoyinku da ya danganci zazzabin lasa.
Masu saurare, barkamu da wannan lokaci. Cutar zazzabin lasa tana daga cikin cututtukan da ake cewa hemorrhagic viral fevers, wato zazzabi wanda yake ja a samu mutum yana zubar da jini, kuma kwaya cutar lasa virus ita ke kawo wannan cuta.
Da wasu alamomi ake gane cewa mutum ya kamu da ciwon zazzabin lasa?
Da farko, cuta ce kamar yadda kika san zazzabin cizon sauro, babu wani matsananciyar wata matsala sai dan zazzabi haka, ciwon kai, mutum ya ji ya gaji ko ya ji tsokokin shi suna ciwo, baya son ya ci abinci da sauransu. Wannan yawanci kafin ta zama ta tsananta kenan. Daga lokacin da ta tsananta sai ya kasance akwai dukkan waɗannan abubuwa sun ta'azzara. Zazzabin ne ya kasance ya yi tsanani sosai, in aka gwada zafin jikin ma'aunin Celsius ya kan iya kai wajen 39-40 abin da ya sama. Kuma sai ya kasance idanu sun yi ruwan ɗorawa, sai mutum ya fara zubar da jini ko ta hanci ta baki har fata jiki. Sai ya kasance wani lokaci idan jinin na ya zuba cikin kai an fara suma ko jijjiga, ko ya kasance mutum ma da ya fita hayyacinsa bai san inda yake ba.
Kai bayanin cewa wasu ƙwayan cuta wato virus ke kawo wannan zazzabin lasa, su kuma me ke haddasa waɗannan ƙwayoyin cuta?
To waɗannan ƙwayoyin cuta suna rayuwa a wani ɓera. Ɓeran nan kuma yana da ɗan bambanci kaɗan da ɓeran gida, yawanci ɓeran daji ne. Yadda ake gane shi shine yana da nonuwa sosai sosai, shi yasa ake ce mai multimammate. Sannan yakan shigo cikin jama'a ta hanyoyi da dama. Garuruwa da dama za ki ga idan kina tafiya akan hanya, mutane suna shanya abinci a bakin titi. Wani lokacin dalilin da yasa kenan sai ɓeran nan ya shigo ya kokarin cin abincin nan, sai ya fitsari a wurin nan, sai ya kasance fitsarin ya haɗu da abincin. Wani lokacin kuma saboda ana kona dajijjuka da sauransu, ɓerayen sai ya kasance sun fantsama sun shigo cikin gari. To suna haihuwa, matukar haihuwa cikin ɗan lokaci ƙanƙani suke hayayyafa. Sai ya kasance idan fitsarinsu ya zo ya haɗu da wani sanadi na abincin ɗan adam, sai ya shigo cikin jama'a. To kuma ɗan adam idan ya kamu, shi ma kuma zai iya ba wani mutumin, sai ya kasance ta yaɗu kenan ta wannan hanya.
Misali da kai bayani ko ɓeraye ya yi fitsari akan abinci, aka zo aka yi amfani da wannan kayan abincin, shin cutar tsawon lokaci take yi yi a waje kafin ta mutu?
Takan dan rayu na dan tsawon lokaci gaskiya a cikin abincin, shi yasa take da saukin yaduwa. Sannan kuma idan mutum ya kamu da ita din sai ta dan dauki, takan yi daukar lokaci ba ta nuna ba. Wasu tana iya nuna.